نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi wanda ke cikin asibitin koyarwa na garin Azare karamar hukumar Katagun jihar Bauchi wanda aka fi sani da masallacin FMC domin ci gaba da tafsiri na Alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma wannan shine majalisin mu na bakwai a wannan yammaci na talata 7 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wacce ta yi daidai da 24 ga watan Fabrairu na shekara ta 2026 miladiya. Gabanin mu shiga tafsiri muna da tambaya da aka rubuto jiya. Tambayar tana cewa assalamu alaikum malam ina maka barka da shahuwa tare da alaramma. Allah ya karbi ya karba mana ibadunmu. Amin amin. Malam dan Allah ina so amin bayani kamar jiya naji kai magana akan zakka. Wallahi malam ina so na cire zakka amma ina so na san sai kuɗin mutum ya kai nawa ne zai iya cirewa. Ina maka fatan alkhairi tare da fatan ka sha ruwa lafiya. Allah ya karɓa mana ibadarmu. Ina godiya. To nisabi na zakka a yanzu haka ya kai miliyan 19 da ɗan kai. Dama a ƙa'ida ta addinin musulunci duk wanda ya mallaki nisabi na zakka sai wannan nisabi ya shekara. To idan ya tashi zai fitar da zakka daga wannan nisabi. Yanzu misali, yanzu in mun duba bara, bara yanzu nisabin zakka bai kai miliyan 19 ba. Kusan yanzu za a iya cewa ninkawa ya yi. Bara bai wuce miliyan 9 zuwa 10 ba. To bana kuma nisabin ya ninka saboda yadda kudin mu naira darajarta ke sauka, tare da cewar a ƴan wannan kwanaki labarin da yake iso ni shine naira tana dan aguwa. To amma duk da haka nisabin zakka juma'a da ta gabata, dama duk sati sati akan duba a ga farashi na naira ya yake a kasuwa, to anan ne ake gane nisabi na zakka din. To a juma'ar da ta gabata nisabin zakka ranan 13 ga watan Fabrairu kenan ya kai naira miliyan 19,576, kuma duk sati ana dubawa a ga ya farashin naira take a kasuwa, to anan ne za a kwatanta da ita zinariya, wanda anan ne ake gane zakkan nawa take kamawa. To amma yanzu wanda a bara ya mallaki abin da ya kai akalla naira miliyan 10, sai miliyan 10 nan bai ragu ba har aka zo bana, wannan dole zai fitar da zakka. Ina fata mun gane. Kar misali ka ce to ai bara abin da na mallaka bai kai nisabi ba, a bara lokacin da kaka mallaka ya kai nisabi, wanda a bana ne ya mallaki miliyan 10 shine bai kai nisabi ba. To amma duk wanda ya mallaki miliyan 10 in sama a bara, wannan kuɗi ya shekara a hannunsa, to dole yanzu ya fitar masa da zakka, ba sai ya duba ya ga yanzu nawa ne nisabi. Wanda yanzu kuɗin ya shigo masa shine zai tambaya nawa ne nisabin zakka, to shi kuma zai jira zuwa baɗi sai ya fitar da zakka. Amma kai da kuɗin tun bara ya shigo maka, ba batun yanzu ka zo kana tambaya, dole ne a baran ka sani kuɗaɗen da suka shigo maka a bara sun kai a fidda musu zakka, sun kai, to ba suna shigo maka za ka fitar musu da zakka ba, sai shekara ta kewayo musu sannan ka fitar musu da zakka. Ina fata mun fahimci wannan. To wanda kuma a bana ya samu naira miliyan 19 zuwa sama, to ya samu nisabi na zakka. In Allah ya kai mu baɗi zai fitar da zakka, in baɗin kuma nisabin zakka ya haura ya tafi 25, ba ma fata zuwa 30 ba zai ce a'a shi kuɗinsa bai kai zakka ba, naka ya kai zakka lokacin da ka samu kuɗin. Kamar wanda bara ya samu miliyan 10 ne, yanzu haka yana da miliyan 12 a hannunsa, to ba zai ce ai yanzu nisabin zakka miliyan 19 ba ne, ni bai hau kaina ba, ya riga hau kansa tun a bara. Galibi wasu sukan yi wayo wa Ubangiji, wani zaka ga kuɗin da ya mallaka ma ya fi nisabin zakka, sai zo yana tambayan ka ni yanzu nawa ne nisabin zakka. Wani yana da miliyan 100 a hannunsa, amma wai zai zo bane yana tambayan ka nawa ne nisabin zakka. Kuna ga wannan zai masa amfani in ya ji nawa ne nisabin zakka bana? Kawai abin da ya kamata yi shine bane ya fidda zakka ba tare da ya ji nisabi. Wanda yake so ya tambaya ya ji nisabin zakka a bana shine wanda kuɗinsa bai wuce miliyan 19-20 ba, shi ma ya zama a banan ne ya samu wannan kuɗin, ba wai a bara ba. In a bara ne ya kamata tuntuni dama ya riga ya san cewar zakka ta hau kan kuɗinsa. Shi yasa wanda yake ɗan samun kuɗi yana shigo masa, dole ne yana bibiyar yanayin farashin naira a kasuwa, kar a je zakka ta hau kansa bai sani. Mun gane wannan bayani. To saboda haka wanda ya rubuta wannan takardar da yake so ya fidda zakka, matakar kuɗin da ke hannunka ya haura miliyan 10 a bara, aka shekara bai yi ƙasa da wannan miliyan 10 ba, wataƙilma sai abin da ya ƙaru. To saboda haka sai kai ƙoƙarin fitar da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala. Kusan a bayanin mai takardar yana nuna karatunmu da ya saurara jiya, ai shekaran jiya, yasa ya ji sha'awar ya kamata fa ya fidda zakka, yana so fitar a masa bayani. Zakar kuma zaka kasa kudinka ne kashi 40. Idan miliyan 10 ce a hannunka, sai ka kasa ta kashi 40. Ɗaya bisa 40 zaka fitar a matsayin zakka. Yanzu wanda ya mallaki miliyan 10 nawa ne ɗaya bisa 40 ɗin miliyan 10?
250,000.
250,000 kun ga ba shi da yawa. A cikin miliyan 10 250,000 kawai zaka ci. Wanda ya mallaki miliyan 20 kuma zai cire 500,000 ko? Wanda ya mallaki miliyan 40 zai cire 100,000.
Miliyan 1.
Miliyan 1. Wanda ya mallaki miliyan 80 zai cire miliyan 2. Wanda ya mallaki miliyan 120 zai cire miliyan 3. Haka ne?
Haka ne.
Wanda ya mallaki miliyan 160 zai cire miliyan 4. Wanda ya mallaki miliyan 200 zai cire miliyan 5. Ai kaga ba su da yawa. To saboda haka wanda Allah ya yalwata musu suke da nisabi a hannunsu daga bara zuwa yanzu, wanda ya mallaki kudin da bai kasa naira miliyan 10 ba a bara, to ya sani cewar bana ya kamata ya fidda zakka ba tare da ya duba nisabin zakka ba a bara, saboda shi dama tun bara ya riga hau kansa. Sai dai kuma yanzu idan har ya fidda zakka a miliyan 10 sa ko 11 ko 12, to yanzu kuma zakka ba ta hau kansa ba zuwa ba. An gane bayanin? Me yasa? Saboda in ya fitar a yanzu, dukiyar da take zama nisabi kuma yanzu sai ta kai miliyan 19, shi kuma zai mallaki miliyan 19 ba. Kudinsa miliyan 12 ne 13, to bana zakka ba ta hau kansa ba a ce zuwa baɗi sai ya fitar. Amma bara zakka ta hau kansa wanda dole bane ya fitar, saboda bara ya mallaki nisabi. In ya fitar a bana kuma kudinsa ya zamanto yanzu bai kai nisabi ba, shikenan yanzu babu zakka a kansa. Wannan duka yana nuna mana rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ta yadda ba a kallafa zakka sai a kan wanda yake mawadaci. Shi yasa annabi ya ce wa Mu'adh dan Jabal, fa inhum ata'uka lidhalik فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذا أرسلك مك بيايا وجن صيد صلى كباس الأباني كان شور ألا يا وجب تاموس زكاة أما بابا أكون قواد قوابا تؤخذ من أغنيائهم زاكر إذكر دقم وداتنس كنن زكاة باكر با سيأهن موداتي. Saboda haka wannan na fito mana da rahamar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sannan shi ma mawadacin abinda za a karɓa na zakkan bai taka kara ya karya ba, kashi ɗaya cikin 40. Wallahu ta'ala a'lam.
Malam, akan maganar zakkan nan, shi zakkan nan ana cire shi ne da zinari da kuma azurfa, da shi ake kiyasin mu muke cirewa. To duk shekara ko in ce duk yadda za su fitar, sai dai ga sun yi kiyasin da zinari, ba sa yi da fibba. To da na tsaya na yi lissafi, sai na ga fibba kamar bai kai zahab din tsada ba. To sai nake ga mutum da naira muke amfani, ni wasu wasan da ke samu a raina, sai na ga nisabin zakka ya kai miliyan 19. Amma yanzu kuma inda za a yi da fibba a yi kiyasan sai zama dirhami 200 nan da annabi ya faɗa, sai nace ga ba lalle dirhami 200 nan ya wuce miliyan 5 ba ma gaba ɗaya. To sai nace ga, to idan yanzu mu muka dogara da wancan zahab din, kuma waye in an nemo kuɗin fibba din nan bai hu miliyan 5 ba, wanda ya mallaki 5 aka ce nasa bai kai ne zabin zakka ba, sai ni nake ta jin wani waswasi haka. Haka abin yake yi mun, naga duk inda suka fitar masu timing chapter din sai ce da goal akai, da goal akai, ba sa cire na azurfa din nan shi.
To akwai wanda suke da azurfa, na azurfan kamar yanzu miliyan 20 ne.
Oh, to
shine na duba yanzu, amma sai ban yi considering da shi ba, ka gan shi shine a hannu.
Ah, shikenan.
Akwai wanda suke turo mana a wani group ne, ka gani? Kaga silver miliyan 20. To sai ban yi considering da shi ba, kawai sai na tsaya a wancan miliyan 19.
Shikenan.
Ina ga ya danganta ga
kuma girman kyan su ba dai bane
ai yawa darajarsu ba dai
darajarsu ba dai bane
gol din ya ku daraja
eh a azurfar ma yanzu balle wannan azurfar ne ta mata kai ta zama mai kyau sosai ba
eh haka su ma mataki
mataki mataki ne
na'am a jiya ƴan uwa mun yi bayani dangane da tafsirin aya ta 44 fadin Allah madaukakin sarki atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab amma kuma ba mu kare tafsirin ita wannan ayar ba kamar yadda bayani ya gabata wannan ubangiji subhanahu wa ta'ala yana kausasawa al'ummar yahudawa bisa ga mummunan dabi'a da suka kasance suna tafiya a kanta ita ce mutum zai nasiha ma dan uwansa zai nasiha wa makwabcinsa zai nasiha wa abokin huldarsa ko ta kasuwanci ko sana'a akan yabi annabi sallallahu alaihi wa sallama abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaya masa ya aiki da su amma shi kuma ba zai bi manzon Allah ba to shine a nan gurin ubangiji ya mayar musu da martani cewar atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab cin yanzu za ku na umurtar mutane da aiki na da'a wa tansawna anfusakum kuma ku mance da kawunanku ba za ku yi wa kawunanku umurni da aiki na da'a ba wa antum tatluna alkitab alhali ku masu ilimi ne shine ma'anar wa antum tatluna alkitab saboda mai ilimi idan ya danne iliminsa ya hau kai ya zauna munanan ayyukansa sun fi girma gurin ubangiji sama da aikin jahili wanda zai abusa jahilci nasa yana da sauki akan wanda ya sani ya take in kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zam idan ya zama baka sani ba kake wannan aiki mummuna ma'ana akan jahilci to wannan musiba ce akan ka amma wa in kunta tadri in har ya zama ka sani ka take sani fal musibatu a'zam musibar ta fi girma kenan wanda ya sani ya take sanin nasa musibar ta sa a gurin ubangiji ta fi girma to shi yasa anan gurin Allah ya ce wa antum tatluna alkitab alhali ku kuna karanta littafi kuna da ilimi kun san cewar abun nan da kuke yi ba daidai bane kuma kuna ma nasiha wa mutane kar su yi shi wannan wani irin tunani ne abul aswad ad-du'ali yake cewa la tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu arun alayka idha fa'alta azim wabda bi nafsika fanhaha an ghayyiha fa in intahat fa anhu fa anta hakim fa hunaka yuqbalu in wa'adta wa yuqtada bil qawli minka wa yanfa'u at-ta'lim yace la tanha an khuluqin karka hana wani hali mummuna karka hana mutane aikata wani hali wanda yake mummuna ko wani aiki wanda yake nasa wata atiya mithlahu kai kuma kazo kana aikata irin wannan aikin da ka hana wani ya aikata mummuna yace arun alayka wannan abun kunya ne akan ka ka hana wani ya aikata aikin sabo ko ya aikata wata dabi'a mummuna kai kuma kazo kana aikata wannan abun kunya ne akan idza fa'alta in har ka aikata haka azimu abun da yake mai girma abun kunya ne kuma abu mai girma yace wabda bi nafsika in ka tashi nasiha fara da kanka ai sai an gyara gida a fita waje to fara da kanka gabanin ka tsallaka ka je ga walinka yace wabda bi nafsika fanhaha an ghayyiha ka fara da kanka ka hana kanka miyagun ɗabi'unta fa'idin ta hatu in har zuciyarka ta hannu daga munanan ɗabi'u fa'anta hakimu kai ka zama mai hikima me hikima shi yake fara hana kansa kafin ya tsallaka ya tafi zuwa ga waninsa yace fa hunaka yuqbalu in wa'adta wa yuqtada magana da muka yi jiya anan ne in ka hana kanka kayin naka ya hanu to in kai wa'azi sai a karbi wa'azinka kuma ai koyi da ayyukanka cewa shine in wa'adta wa yuqtada bil qawli minka wa yanfa'u ta'lim sai ai koyi da abubuwan da kake aikata da kuma maganganun da kake furtawa sannan karantarwan da kake kuma ya amfanar kenan sautari da dama wanda yake aikata sako in ya karantar da mutane ba lallai karantarwar yayi amfani ba saboda karantarwar nasa idan ya fita daga baki a iyakun ne zai tsaya ba zai shiga zuciya ba saboda shi ma karantarwar ba daga zuciya ya fito ba to wanda zai saurare shi karantarwar ba za ta shiga zuciya ba sai ta tsaya a iyakun ne ya ji amma dauka kuma ba lallai ba to amma idan ya zamanto karantarwar tasa tana fitowa ne daga zuciya to in ta tashi zuciya za ta shiga ba za ta tsaya a iyakun ne ba kunne dai hanyar da za ta buta isa zuciya ce wannan shine tasirin ya zamanto kai ka kauracewa aikin sako ka lazumci aikin da'a wajen neman yardar Allah madaukakin sarki to anan ne duk lokacin da ka karantar da al'umma al'umma za su amfana da karantarwarka ta yadda in ka furta maganar tana fitowa daga zuci wanda ke sauraron ka shi ma za ta shiga zuci anan kuma sai ta masa amfani to amma idan babu ita tare da kai to maganar za ta zamanto iya baki take fitowa a yayin da in ta fito a iya baki kawai a iyakun na za ta tsaya ba za ta gangara ta shiga cikin zuciya ba to Allah subhanahu wa ta'ala anan gurin martani na karshe da yima wannan al'umma sai ya ce musu afala ta'qilun shin ba ku da hankali ne saboda wannan ɗabi'a ce ta mara hankali ya umurci wani da kyakkyawa shi kuma baya yi ya hana wani mummuna shi kuma yana aikata mummunar mai hankali baya haka kalmar al'aqlu fassarata ita ce hankali me yasa aka kira ta da wannan suna aka kira ta da al'aqlu saboda shi wanda yake mai hankali yana amfani da wannan hankalin nasa wajen aikata duk abin da zai amfane shi mai hankali hankalin nasa zai tafiya je ya aikata abin da zai amfane shi yanzu misali garwashin wuta da aka ajiye shi mahaukaci ai zai iya zuwa ya kama ya danke ko da zai kona shi sai dan ya kona shi ya ce wayo ya yar amma ba zai hana wani garwashin da ke kusa ya sake damkarsa ba saboda me babu hankali da zai hana shi aikata abin da zai cutar da shi zaka ga mahaukaci ya shiga tsakiyar titi yana tafiya ga dab nan tana zuwa amma bai damu ba me yasa saboda ba hankali da zai hana shi kai kansa gurin da zai halaka to amma kai kuma mai hankali ba yadda za a yi ka zo ka shiga tsakiyar titi kana hango dab tana tahowa saboda me hankalin naka zai hana ka jefa kanka gurin da za ka iya halaka ko rayuwarka ta salwanta garwashin wuta ne ka gan shi a ajiye a gabanka hankalinka zai hana ka damke wannan garwashin wutan saboda ka san in ka damke zai cutar da kai to wannan shine amfanin hankali hankali yana tura mutum ya aikata abin da zai amfane shi shi yasa ma a larabci aka kira shi da al'aqlu li'annahu yu'qalu bihi ma yanfa'u sahibahu ko ya'qilu bihi ma yanfa'u sahibahu an kira al'aqlu da aqlu saboda da zai amfani ma'abocinsa ma'abocinsa da wakata ne kaga bisa ɗabi'a na mai hankali tunda ka san cewa wannan abin duk wanda ya aikata shi zai amfana kai ma ya kamata ka aikata shi saboda hankali yana tura mutum ya aikata abin da zai amfanar da shi sannan bisa ɗabi'a ta hankali ka san cewa wannan abin in ka aikata shi zaka cutu to mai hankali ba zai aikata ba to su za su dora wani ya aikata abin da zai amfanar da shi su hana shi aikata abin da zai cutar da shi, kaga wannan aiki ne na hankali, amma kuma su ba za su aikata ba, sai zama kamar ma ba su da hankali. Tunda mai hankali baya bari abin da zai cutar da shi ya zo ya same shi, zai kokarin kauce masa. To su kuma da za su umurci wani ya kauce wa abin da zai cutar da shi ta hanyar sako, alhali su kuma suna aikata sabon, sai suka yi daidai da wanda ba shi da hankali. Shin yanzu ba ku da hankali? To shi yasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala a nan ya ce afala ta'qilun. To sai Ubangiji a ayar da ta biyo bayan wannan ya ce ummar Yahudawa, tunda yanzu su ba su aikata kyakkyawa, amma za su umurci wani ya aikata, za su kuma aikata mummuna su hana wani ya aikata. To Ubangiji saboda ƙauna da yake yi wa bayinsa da tausayi da yake yi wa bayinsa da yanda yake nufin bayinsa da alkhairi, duk da haka dai Ubangiji bai yi fushi ba, sai ci gaba da ɗora su a kan turbar da za su bi wajen aikata abin da zai amfanar da su, sannan kuma nisantar abin da zai cutar da su. Sai ce wasta'inu bis-sabri.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
wannan aya da alaran ma karanta ta 45 a surar nan ta biyu ta Baqara, Allah sai ya ci gaba da dora wannan al'umma ta Yahudawa bisa ga abin da zai taimaka musu wajen aikata kyakkyawa da kuma nisantar mummuna. Kenan ƴan uwa, Ubangiji yana nufin bayinsa da rahama, Ubangiji baya nufin mu da azaba, Ubangiji yana nufin mu da sauki, Ubangiji yana nufin mu da sassauci. Yace wasta'inu bis-sabri was-sala, ku nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyoyi guda biyu. Ku nemi taimakon Allah madaukakin sarki ta hanyoyi guda biyu. Hanya ta farko bis-sabri, da haƙuri. Wannan ita ce hanya ta farko. Abin da ake nufi da as-sabru a gurin malaman Larabci shine al-habsu, kangewa. Wannan abin da ake nufi da as-sabru kenan. To amma a mahanga ta shari'a shine suka ce kange, mutum ya kange kansa daga fusata dangane da ƙaddara ta Ubangiji wacce za ta faru da shi mai raɗaɗi. Wannan ma'anar da malaman addinin musulunci suka ba wa kalmar as-sabru kenan. Wasu kuma suka ce ma'anar as-sabru shine mutum ya doge, ya jajirce wajen aikata aikin ɗa'a, sannan kuma da nisantar aikin saƙo, da kuma danna zuciyarsa bisa ga abin da zai same shi na ƙaddara na Ubangiji mai raɗaɗi. Yace wannan shine ma'anar, wannan ita ce ma'anar as-sabr. To Ubangiji subhanahu wa ta'ala a nan gurin yana umurtar al'ummar Yahudawa a keɓe da bayinsa gaba ɗaya a dunkule, kenan mu ma mun shiga wajen bin hanyar da za a bi a kare kai daga duk wani abu da zai cutar da kai a rayuwarka ta duniya da kuma rayuwarka ta lahira. Shine sai ba mu hanyoyi guda biyu. Hanya ta farko shi ita ce haƙuri. Duk wani abu da zai ciwa mutum tuwo a ƙwarya zai iya fuskantar wannan abun da haƙuri. Idan ya fuskance shi da haƙuri, to zai zauna lafiya a duniya ke. Sannan kuma idan ya rungume shi da haƙuri, zai rabauta a lahira. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je makabartan Madina, sai ya ga wata baiwar Allah tana zaune jikin wani kabari tana tarabza kuka. Yace baiwa Allah ittaqillaha wasbiri, baiwa Allah ki ji tsoron Allah ki hakuri. Tana dago kai sai ta ce ilaika anni innaka lam tusabbi musibati, tace ka fita ido na ahir dinka, kai abin da ya same ni na musiba ba kai ya shafa ba, saboda haka ka kashe wutar gabanka. Kenan annabi bai kara ko kalma ɗaya ba, ya wuce abin sai tafi. Yana tafiya, waɗanda suke gurin sun ga me ya kai ya kawo tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wannan baiwa Allah, sai suka ce ke kin san ku da waki kai magana ji, tace ban sani ba wane ne, suka ce manzon Allah ne, tace na shiga uku na lalace. Yanzu manzon Allah na mayar wa wannan martani, suka ce eh, tace yau na halaka. Ta tashi jikinta na bari, hankalinta ya tashi, ta shiga wani matsanancin yanayi cikin hanzari, ta taho gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta zo ba ta tarar da masu gadi ba, dan akwai wanda suke kallafa wa kansu su zauna suna gadi a kofar gidan manzon Allah, ta dauki ana samun yan hizba a zamanin manzon Allah da suke sa kansu hizba su je su zauna a kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna gadi. To sai sa'a ta zo ba ta samu masu gadi ba, kai sai ta shige gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tana zuwa sai ta samu manzon Allah, tace ya Rasulullah kaman akuwa na maka karan sai ban san kai ne manzon Allah ba. Kaga kenan ta yi imani da manzon Allah amma ko wata taba ganin sa. Annabi sai ya ce mata innamas sabru inda sadmatil ula, yace ai yanzu kan tin makara, ai hakuri ana yin shi ne a karon farko da jarrabawa ta buge ka. To yadda zaka yi ka sassauta wa zuciyarka wannan radadi na wannan jarrabawar, rungumi jarrabawar da hakuri. Kenan hakuri yana daga cikin abubuwan da suke sanya wa mutum mafita a lokacin da ya haɗu da jarrabawa. Kisa annabi ya ce mata innamas sabru inda sadmatil ula. To shi yasa a nan gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake umurtar al'umma Yahudawa da mu ma gaba ɗaya akan duk wani abu da zai tinkaro mu wanda yake kunshe da tashin hankali da ƙalubale, yadda za mu yi mu yi maganinsa. Magani na farko shi ne mu rungume shi da haƙuri. Tasirin wannan haƙurin guda biyu ne. Na farko za ka sassautawa zuciyarka raɗaɗin da take ciki, saboda in mutum bai haƙuri ba ya dinga wahalar da zuciyar, tana ta raɗaɗi, tana ta zafi, ita ba ta huta ba shi ma bai huta ba, tunda in zuciyarka ba ta huta ba kai ma ba za ka huta ba. To amma in mutum ya rungumi abin da haƙuri, zuciyar za ta ɗanyi sanyi, kaga ka hutashe da ita ba ka wahalar da ita ba, sa'annan kai ma ka hutashe da kanka. To wannan yana cikin abubuwa da ake rungumar jarrabawa da su a rayuwar duniya, shine haƙuri. Wannan riba ta farko ke da mutum zai yi, zai taimaka wa zuciyarsa ba tare da ya wahalar da ita ba, ba tare da ya jikkata ta ba, sa'annan kuma ba tare da ya wahalar da kansa ba, domin wahalar zuciya wahalar gangan jiki. Wannan ribar haƙurin na farko ke. Ribar haƙurin ta biyu, bawa zai fita da girman daraja daga gurin Ubangiji da lada mai tarinyawa, domin wannan haƙuri da muka gani ɗan uwa yana da matuƙar muhimmanci, yana da matuƙar falala a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duk wanda ya zamanto ya maida ɗabi'arsa ta zamanto ita ce haƙuri, wannan ɗan aljanna ne. Saboda Allah maɗaukacin sarki sautari da dama yakan jarrabi bayi in sun yi haƙuri bisa ga jarraba da ya musu, sai musanya musu da aljanna. Wata mata ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Abdullahi ɗan Abbas suna zaune da wani tabi'i da ake kiransa Ata ibn Abi Rabah sai yake ce masa Abdullah dan Abbas Allah ya dade shi da babansa sai yake ce wa Ata Ata shi tabi'i ne zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ibn Abbas fa sahabi ne yayi zamani da manzon Allah to Ata ibn Abi Rabah suna zaune da Abdullah dan Abbas sai yake Abdullah dan Abbas sai yake ce wa Ata nuna maka yar aljanna tana tafiya da kafafunta a ban kasa Ata ibn Abi Rabah sai yace eh ina so ka nuna min ita sai ibn Abbas ya nuna masa wata mata baka tana wucewa baka fata irin yace kaga wancan matar Ata yace eh na ganta yace ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana koka masa yadda take haduwa da larura ta farfadiya idan farfadiyan nan ta buge ta tana wahala kuma tana daukar lokaci a wannan yanayi tana so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roka mata Allah subhanahu wataala ya yaye mata wannan larura ta farfadiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mata in shi'iti sabarti walakin janna mun ji kan maganar ta muku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace in kin ga dama ki yi hakuri da wannan larurar da ubangiji subhanahu wataala ya jarrabe ki da ita ubangiji kuma zai baki amadadin ta zai baki aljanna kenan so tari da dama idan ubangiji ya jarrabe bawa yayi hakuri da wannan jarrabawar da ubangiji ya masa to ubangiji zai masa tukuici da aljanna abinda annabi yake nufi kenan yace wa in shi iti da'utu Allah ta'ala an yu'afiki in kuma kin ga dama kina da zaki sai roka miki Allah baki lafiya ki warke in kuma kin ga dama ki hakuri ki zauna da larurar sai Allah ya musanya miki da aljanna wannan mata sai tace a zan yi hakuri kenan ta zaba aljanna za ta iya hakuri da larurar dan ta shiga aljanna tace to amma ya rasulullah akwai wata alfarma guda ɗaya da nake nema gurin ka yace mece ce tace wannan farfadiyar da take buge ni duk sanda ta buge ni sai tsiraici na ya bayyana ka roka mun Allah subhanahu wataala a duk lokacin da ta buge ni ya zamanto tsiraici na baya bayyana annabi sai ya mata addu'a sai zamanto farfadiyar za ta buge ta amma kuma tsiraicin ta baya bayyana kenan ta yi hakuri ta zauna ta rayu da farfadiyar ta mutu ta shiga aljanna amma abinda yake ci mata tuwo a ƙwarya ba farfadiyar bace ita kan za ta iya hakuri da ita yanda tsiraicin ta ke bayyana tunda mu'mina ce kamila ba kamar da yawa daga cikin ƴan matan mu a yau ba su so suke ma su bayyana tsiraicin ta ce ƴar musulma amma ka ce ƴar arnaci in ka ga yanayin sitirarta babu kunya ko kaɗan a idanta kuma za ta ratsa ta wuce ta gaban dangi da iyaye su kuma iyayen ba sa iya mata magana kamar tsoronta suke yi Allah da yawa daga cikin ƴaƴan musulmai idan ka ga irin sitirar da suke wani in ba an gaya maka ba za ka ɗauka musulma ba ce sai an ce ma a wancan fa musulma ce a nan ne za ka gane cewa eh ƙwarai musulma ce sai kuma in ka ganta da ɗan rukun kai sai ka ce wannan watakila fa musulma ce saboda ta rufe kai da su arna wani lokaci ba su rufe kawunansu to ta nan ne wani lokaci in ka dage za ka iya bambance ƴar musulma da ƴar kafiri ubanta kuma bai damu ba kuma zai je ya amsa tambaya gaban ubangiji domin amana ce ƴar nan ubangiji ya baka kuma sai ya tambaye ka kan wannan amana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkanku makiyaya ne kuma dukkanku sai Allah madaukakin sarki ya tambaye ku bisa ga abin da ya baku kiyo akai to muhimmi anan ƴan uwa hakuri yana daga cikin dalilai da ke sa bawa ya samu aljannan ubangiji akwai wani hadisi har ila yau shi ma wanda aka samo daga Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya yadda da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah madaukakin sarki ya ce mali abdi المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. Allah madaukakin sarki yace bawana babu wani sakamako da zai samu a gurina a yayin da na kane masa ganinsa kuma yayi hakuri face aljanna kenan wanda Allah ya makantar da shi ya hana shi gani sai yayi hakuri da wannan makantar da Allah ya jarrabe shi da ita to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yanda yake bada labari Allah yake fadi shi da kansa Allah zai masa tukunci da aljanna to saboda haka duk wani abu da ya tinkaro ka karin gume shi da hakuri zaka ci riba kamar yadda muka yi bayani riba ta farko zaka sassauta wa zuciyarka radadin wannan abu kenan ka taimaka wa zuciyarka da wannan hakuri sannan ka taimaki gangan jikinka jikinka shi ma ba zai wahala ba riba ta biyu kuma zaka dace da falalar da Allah madaukakin sarki yayi tanadinta wa masu hakuri asali ma ƴan uwa hakurin nan da muka gani sakamakon sa bashi da iyaka malala gashin tinki inji ba haushi yanzu duk wata ibada da bawa zai Allah ya iyakance mata sakamako ya iyakance mata sakamakonta banda hakuri shi Allah bai iyakance masa sakamakon sa ba yanzu idan mun dauki duk ayyuka na alkhairi da bawa zai idan kai kwaya ɗaya nawa ne sakamakon ka lada goma ko ba haka Allah ya faɗi ba
man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون
الله madaukakin sarki yace man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wanda yazo da kyakkyawa daya cikin ayyuka na da'a falahu ashru amsalha yana da sakamakon kwatankwacin wannan aiki kwaya daya har goma kenan yanzu idan mutum yayi sallah kwaya daya maimakon a bashi ladan sallah daya sai a bashi ladan sallah goma idan mutum ya ciyar da naira 100 maimakon a bashi ladan wanda ya ciyar da naira 100 sai a bashi ladan wanda ya ciyar da naira 1000 shine man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha kun ga kenan kyawawan ayyuka da bawa zai yi an bayyana mana irin sakamakon da za a bawa mai wannan aiki to idan mun zo bangaren ciyarwa sadaka zakka ita kuma ubangiji ya nuna akan ninkata zuwa 700 masalul ladina yunfiquna
masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim
Allah madaukakin sarki yace matsalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kwatankwacin mutanen da suke ciyar da dukiyarsu akan tafarkin Allah ciyarwa wannan ya kunshi na wajibi wanda muke kiransa zakka kuma ya kunshi na taqawwi wanda muke kiransa sadaka tunda mu muna bambancewa na wajibin sai mu ce zakka na taqawwi sai mu ce sadaka to sawa'un sadakan ne ka fitar ka ciyar ko zakkar ce ka fitar ka ciyar to duka akan su ubangiji yake magana a wannan aya yace matsalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kwatankwacin waɗannan mutane da suke ciyar da dukiyarsu dukiyoyinsu a tafarkin Allah subhanahu wataala yanzu Allah zai buga mana misalin yadda sakamakon su zai kasance gurinsa subhanahu wataala yace kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila kwatankwacin kwaya ce da ka shuka a cikin ƙasa kwayar nan da ta tashi tsirowa da ta tsuro sai ta fitar da zangarniya guda bakwai. Kwaya kwaya dai ka shuka dan a nuna maka yanda ake ninninka dukiyar da bawa zai fitar ya ciyar fi sabilillah. Ka shuka kwaya kwaya daya a cikin ƙasa, wannan kwayar da ta tashi sai ta fitar da zangarniya guda bakwai. Zangarniya guda bakwai din ba fa iya su ne sakamakonka ba. Kowace zangarniya daya tana dauke da kwaya guda 100. Yanzu 100 sau 7 ba 700 ba. Yanzu wanda zai ciyar da naira daya kamar ya ciyar da naira 700. An gane kwatancen da Ubangiji yake so ya mana. To wanda zai ciyar da 1000 ba. A'a, 700. 1000 ne zaka ciyar kamar ka ciyar da 700. Wanda zai ciyar da miliyan 1 ba. Miliyan 700. Haka zaka yi ta kwatanta abun. Wannan kwaya ce kwaya daya kasa a kasa kaburne da ta tashi sai ta fitar da zangarniya guda 7. Kowane daya cikin zangarniya guda 7 dinnan yana dauke da kwaya guda 100. To haka sakamakon kai. In ka ciyar da kwaya daya Allah zai ninka maka har so 7. Wannan na nuna maka girman ciyarwa. Girman ciyarwa a gurin Ubangiji. To Ubangiji bai cika tsayawa ma a nan ba, yakan ninka sama da haka. Shi yasa Allah ya ce wallahu yudhaqifu liman yasha. Wani za a iya ninka masa sama da 700 din. Allah yana ninninkawa ga wanda ya ga dama. To kun ga a nan gurin an haddade mana sakamakon ciyarwa. To amma hakuri fa da Ubangiji ya zo.
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
الله ما دوك كنسر كيبي إذن بيجي مانا ساكما قوانا قولنا بيچه تريبا بيچه دوبوبا بيچه مليون با بيچه بليون با كوي چه واي إنما يوفى الصابرون أجرهم أي كوي ما ساها قريزا أتكا مسلا دان سكينم با إياكا با ليميت با حدي yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab, ba tare da an lissafa ba, ba tare da an kididdige ba. Kenan ladan masu hakuri ba shi da iyaka. Kaga saboda haka yanzu duk abin da ya tinkaro ka, idan ka rungume shi da hakuri ka yi babban rabo wajen fuskantar wannan abu. Shi yasa Ubangiji ya ce wasta'inu bis-sabr, ku nemi taimako da hakuri wajen abubuwan da za su fuskance ku marasa daɗi a rayuwar duniya. Kun yi babban rabo a duniya, kuma kun yi babban rabo a lahira, saboda sakamakon haƙuri ba shi da iyaka. Sannan kuma wanda Allah ya jarrabe shi ya yi haƙuri da jarrabawar, abinda Allah zai masa tukuici da shi shi ne me? Shi ne aljanna. Sannan kuma har ila yau Ubangiji ya nuna cewar duk wanda ya siffanta da wannan ɗabi'a ya siffanta da abu mai girma a cikin Alƙur'ani.
Walaman sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur.
Allah madaukakin sarki ya ce walaman sabara, duk wanda ya yi haƙuri bisa ga abin da ya tinkaro shi ko jarrabawa da ya samu kansa a ciki, wa ghafara, an masa abin da ba daidai ba, kau da kai yayi afuwa, yayi gafara ma wanda ya masa. Allah madaukakin sarki ya ce inna zalika lamin azmil umur, lallai wannan yana cikin al'amura masu girma a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin da aka samu daga Suhaib, ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, da Imam Muslim ya fidda hadisin cikin sahihinsa, manzo Allah ya ce ajaban li amrin mu'min, ya ce abun al'amarin mu'mini abun burgewa ne, al'amarin mu'mini abun ban kaye ne. Ta yaya? Ya ce inna amrahu kullahu khair, al'amarin mu'mini dukkan alkhairi ne. Mu'mini yana rayuwa cikin alkhairi, shi kan babu sharri cikin rayuwarsa, rayuwarsa gabaki ɗayansa alkhairi ne, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min, babu wani da ya samu wannan matsayi sai mu'min. Ta yaya annabi yake nuna jinjina dangane da rayuwar mu'mini daban kai? Annabi yace in asabahu sarra, idan farin ciki ya samu mumin shakara sai ya yi godiya wa Ubangiji fa kana khairan la sai wannan farin cikin da ya same shi ya zama alkhairi gare shi a rayuwarsa yace wa in asabathu darra idan kuma tutuwa ta same shi bala'i ya same shi jarrabawa ta same shi sabara sai ya hakuri fa kana khairan la sai wannan abin duk da dai gashi cuta ce amma sai ya zama alkhairi gare shi me yasa Allah zai daukaki darajarsa Allah zai bashi lada mara iyaka har ma gare ta samu wannan jarraban da yake ta fita da lada dan ana cewa a cikin sahabbai akwai wanda idan jarrabawa ta same shi yana maraba da ita har ma ya kusanta sama da kishiyarta saboda me ya san girman sakamako da Ubangiji subhanahu wataala tattara cikin wannan jarrabawa to shi yasa a nan gurin Ubangiji subhanahu wataala yake wasiya wa su al'ummar banu Isra'ila da mu ma gabaki ɗayan mu akan mu taimakawa kawo nan mu bisa ga duk wani abu da zai tinkare mu na kalubale na firgici na jarrabawa na tashin hankali mu taimakawa kawo nan mu da hakuri wannan na farko ce na biyu kuma shine wanda Allah ya ce wassala abu na ƙarshe da zamu karkar bayani a kansa wanda zai ƙara fito mana da girman wannan ɗabi'a ta hakuri shi yasa Ubangiji subhanahu wataala yake umurtar mu da murungume shi mu ɗauke shi a matsayin magani ga duk wani abu da ya same mu mara daɗi a zuci akwai hadisi da aka samu daga Abu Musa al-Ash'ari Allah madaukakin sarki ya yarda da shi wanda Imam al-Bukhari ya fitar da hadisin cikin sahihinsa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace laisa ahadun laisa shay'un asbara ala adha sami'ahu min Allah ta'ala innahum la yad'una lahu waladan wa innahum la yu'afihim wa yarzuquhum Annabi anan gurin ya siffanta Allah da siffa ta hakku wannan zai ƙara fito maka da girman hakurin nan tunda har aka siffa madaukaki subhanahu wataala da ita Annabi sallallahu alaihi wasallama yake laisa shay'un asbara ala adha adan sami'ahu minanna babu wani abu da yayi hakuri hakurin da ya kai ya kawo kamar Allah subhanahu wataala babu wani abu da yayi hakuri hakuri da ya kai makwara kamar Allah subhanahu wataala kenan daga cikin siffofi na Ubangiji yana da hakuri yana da hakuri da mu bayinsa muna saba masa zai hakuri gashi kasar sa muke takawa abincin sa muke ci suturar sa muke sawa iskar nan da muke shaka ta saki lafiyar da take kai kawo a cikin jikunan mu nasa ne yanzu Allah ga dama duka sai ya kama lafiyoyin mu muga ta faɗi idanun da muke gani da su nasa ne in ya ga dama duk sai ya kama idanu to amma zaka samu wannan kafiri ne yana cewa Isa dan Allah ne wancan yana cewa Uzairu dan Allah ne wadancan suna cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne kuma ƴaƴan Allah ma mata amma duka suna ci suna sha suna kai kawo suna cikin koshin lafiya suna cikin gidaje na alfahari suna hawa abun hawa na alfahari saboda me saboda hakurin Ubangiji subhanahu wataala to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace laysa shay'un asbara ala adhan sami'ahu minanna babu wani abu da yake yin hakuri bisa ga abin da kunnuwansa suka je masa kaman Ubangiji subhanahu wataala innahum la yad'una lahu waladan suna jingina masa da suna kira cewar yana da da nasara sun ce yana da da isa yahudu sun ce yana da da uzayyu wa innahu la yu'afihim alhali shi yake ba su lafiya amma tare da haka suna jingina masa da jingina wa Ubangiji da na kasa ne jingina wa Ubangiji da tawaya ne shi yake ba su lafiya wa yarzuqu kuma shi yake azurta su amma suna jingina masa na kasa da tawaya amma duk da haka bai janye ni'imominsa daga gare su ba to shine Annabi yace babu wani abu da yake hakuri bisa ga abin da yaji kamar Ubangiji subhanahu wataala to saboda haka jingina wannan ɗabi'a ta hakuri ga ubangiji na nuna girman wannan dabi'a to shi yasa duk wani abu da zai tunkari bawa ya rungume wannan abun da hakuri to ko shakka babu zai fita da natija wanda suke marasa iyaka masu tarin yawa to shi yasa a wannan ayar ubangiji subhanahu wataala yake umurtar mu wajen taimakawa kawunan mu bisa ga duk wani abu da zai tunkare mu na kalubale wajen rungumar sa da hakuri wannan abu na farko kenan abu na biyu kuma da ake rungumar kalubale da shi ita ce sallah wannan kuma lokaci ba zai ba mu dama mu duba ta da misalanta ba zamu jinkirta bayani akan ta har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu darasin mu na gobe sai mu dasa aya a wannan gabar abubuwan da muka faɗa waɗanda suke dadai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana za mu ɗan saurara mintuna guda biyu mu ji sakamakon abubuwan da suka shigo mana na hidima da ake yi na ciyarwa da ake gabatarwa wa ‘yan uwanmu da suke gidan kaso da kuma suturar sallah da ake ƙoƙarin samarwa marayu. Bismillah.
Yau, assalamu alaikum. Wannan kuɗaɗe ne da aka turo na kwana uku da suka gabata. Na farko, Abdulsalam Tata ya turo 300,000 a daga akan, sai Mu'azu Ladan shi ma turo 500, sai Lami Abdullahi ta turo 300, Abdullahi Tahir ya turo 1,000, sai Jamila Lawan ta turo 200,000, sai Aliyu Usman ya turo 500, Suleiman Aliyu ya turo 1,000, sai Yasir Muhammad shi ma turo 500, sai Muhammad Ibrahim ya turo naira 100, sai Ibrahim Umar ya turo 500, sai Amina Suleiman ta turo 500, sai Ibrahim Awwal ya turo 1,000, sai Ahmad Datti ya turo 500, sai Basiru Yahya ya turo 200, sai kuma Fatima Ibrahim 300, sai Abdul okay, wannan ina ga wanda aka zagaya a masallaci an sami naira 10,012. To jimilla kenan hada kudin da ake da shi ana da 35,120. Wannan banda sauran bana sama da ba wannan iyaka wannan turo wanda aka yi kenan. Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi ga account number din shine 21,795,999 41 Zenith Bank Suleiman Attayer 21 79 55 99 41 Zenith Bank.